بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بركة مدى ونن يمتي نرانا نرابا ونشين يمتي نسفت قوات رمضان شكرا تدبود لديه إلى أربعين دبقوي بايك رمضان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واندى يداكد للساق عشرين دبير قوات فبراير 2026 daga wannan masallaci na Garki area 8 a nan cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda muka saba yin tafsiri na watan Ramadan wannan shekara mai albarka. Wannan shine darasin mu na 23 cikin darussa daga tafsirin suratul Baqara. Za mu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki, fatalaffa آدم لرب كلمات بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم.
الله مدد إنسان كيتشي فتلقى آدم لربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. سي آدم يا واتو سام كلمون دقى الله أبنجد إنسا فتاب عليه، سي الله يكر أتوب إنسا، إنه هو التواب الرحيم. Lalle shi Allah shine mai karban tuba kuma shine mai yin rahama. Wannan ita ce aya ta 36 cikin wannan sura, wadda karshen kissa kenan ta labarin halitta annabi Adam da abin da ya faru gare shi a farkon al'amari har zuwa fitowar shi daga aljanna da dawowar shi duniya alayhi salatu wassalam. Kalma da aka ce ya karba a jiya muka fara magana akan cewa ita ce fadan Allah madaukakin sarki, rabbana إن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. في سورة الأعراف كما يقول سيدنا أبو سفرة في سيدنا عباس وسيدنا أبي سيدنا الحسن البصري يا مجاهد وسيدنا تنفض وسيدنا الزرو ولا نبوات الله يكفي فتلقى وتنسي أنبا آدم يفهم شيء كويا حرارو ko kuma akai mishi ilhama. Allah ya kimsa mishi kalimati wasu zantuttuka wanda ya kamata ya amfani da su wajen neman tuba. Ya zo a cikin wani hadisi wanda Imamu Al-Hakim ya rawaito shi cewa bayan da Annabi Adam ya fuskanci cewa lallai ya faɗa cikin kuskure, sai ya kira ya Allah madaukakin sarki, ya ce ya Allah kai ne ubangijina, kai ka haddace ni da hannunka ya Allah, sai kai mini baiwar da ka sa ni a cikin wannan aljanna ya Allah. Ina roƙonka ya Allah ka gwada mini yadda zan yi in tuba daga wannan zunubi da nayi maka. Shi ne sai Allah madaukakin sarki sai ya kimsa mishi waɗannan kalmomi, rabbana inna zalamna anfusana, ya Allah ubangijinmu lallai mun cuci kanmu, wa in lam taghfir lana wa tarhamna, idan har baka gafarta mana ka ji ƙayyinmu ba. Suka ce lanakunanna min alkhasirin, to za mu zama daga cikin ma'asaranta, Allah ka tsare mu daga asara. Idan ya faɗi waɗannan kalmomi fataba alayhi, sai Allah ya karɓi tubarsa. A asali abin da ake nufi da at-tauba shine al-arju'u wal-inaba, komawa ga Allah. Wato Allah ya azurta shi da karɓan tuba, ko kuma Allah ya azurta shi da ba shi dama tuba. Allah ya ce fataba alayhi, sai Allah ya gafarta masa ya anshi tubansa. Innahu, lallai shi Allah huwa tawwabur rahim. Ibnu Jaririn yake cewa inna Allaha jalla sana'uhu huwa tawwabu ala man taba ilayhi, lallai Allah madaukakin sarki shine mai karɓan tuba daga duk wanda ya tuba zuwa ga Allah min ibadatil muslimina daga cikin bayin Allah da suke zunubi wadanda suka ketare iyaka ko suka ba abinda Allah yake karfi ko la makamancin haka ba da ma'asiyatihi bima salafa min dhanbi Allah yake kawai tuba bawa bayan bawan ya tuba bayan ya yi zunubi sai ya tuba kamar da Allah yake faɗa a wurare daban-daban yake alƙawarin cewa shine a san tuba ne shine gafara ne Allah ya ce alami alahu annallaha yaqbalu tawbata an ibadihi cikin sura tauba ce su bayi ashe ba su san Allah shi ne yake karɓan tuba daga bayinsa ba kawai ji Allah ya ce mai amal su'an aw yadlim nafsa thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima cikin sura nisa'i wanda ya aikata wani mummunan aiki kai zalunci kanshi yake tubara sannan sai ya nemi gafara Allah ya tuba zai tarar da Allah mai gafara ne mai rahama haka nan a cikin Qur'an Allah yana cewa afwan a cikin suratul zumar Allah yake cewa qul ya ibadallahi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku wadanda suka yi wa kanku ta'asa wadanda suka yi laifuka kar ku cire rai daga gafara Allah lalle Allah yana gafara na zunubai ga baki da haka nan Allah yake cikin al-furqan illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim wadanda suka yi tuba suka gyara ayyukansu suka yi imani suka aikata aiki nagari Allah ya ce waɗannan sai Allah ya juya munanan ayyukansu ya mai da su kyawawa ayyukan da suka yi da nan zunubi da yanzu sai su samu gora sun lada ma a kan aiki lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai rahama da ayoyin dai birjik ire-iren waɗannan da suke nuna faɗin rahama Allah da yadda Allah yake kiran bayi zuwa ga tuba da yadda Allah mai sarki yake farin ciki da bayinsa idan sun tuba ko kuma kamar yadda ya faɗa a nan daga cikin sunayensa innahu huwa tawwab at-tawwab wato mai yawan karɓar tuba da kuma ghafurun Allah mai karɓar gafara mai yawan mutane gafara rahimun Allah majiƙa bayi da ire-iren waɗannan sunaye nashi waɗanda a cikin ma'anarsu akwai rahama da gafara da tuba da makamantansu saboda haka Allah madaukakin sarki a ko da yaushe yana kiran bayinsa waɗanda suke dama kullum suna yin laifuka akan cewa su tuba zuwa gare shi zai karɓi tubarsu ga kuma hadisin al-aqar wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nas tubu ila Allah ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku koma zuwa ga Allah fa inni atubu ila Allah fi yawmi ni atamar wace ni annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam a kowace rana ina neman gafara Allah a kalla sau ɗari in ya zama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bashi da zunubi kwata-kwata yana yin tuba zuwa ga Allah mu da muke zunubi kullum muke cakuɗa da zunubai kaga mu ne aula da kullum mu zama cikin neman gafara Allah da neman istighfari da neman tuba Allah Allah ubangiji ya gafarta mana wannan aya da cikin fa'idar ta farko akwai falala Allah da rahamarsa ta wajen karɓar tuban bayinsa idan sun nemi gafara har Allah madaukakin sarki a cikin hadisin kudusi yake cewa Allah yana farin ciki da tuban bayinsa fiye da farin cikin da mutum zai yi idan ya zama a cikin daji ya fata ya yi tsammanin ya riga ya halaka bai ga dabbarsa ba bai ga abincinsa ba ya haƙura kawai yana jiran mutuwa sai ya ga dabbarsa ga abincinsa ya shiga cikin farin ciki har ya yi saƙo ya ce Allah kai ne bawa shi ne ubangijinka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akta min shiddatil farak wannan bawa yayi kuskure saboda tsananin farin ciki to Allah ya fi irin wannan mutumin yin farin ciki a lokacin da bawansa ya tuba ya koma ga Allah sannan aya tana nuna mana bambanci tsakanin Adamu alaihi salam da Iblis kamar yadda bambanci yake tsakanin mu mutane da shaitanin aljanna iblisai ta ina shi Iblis da ya yi laifin da muka ji ya yi da aka ba shi damar aka tambaye shi aka ce me yasa ka yi kaza da kamata ya lokacin sai ya nemi gafara Allah ya nuna nadamarsa ya tuba amma sai ya kara kangarewa ya akai da shi da Allah ya ce ya iblisu ma laka alla takuna ma as-sajidin me ya hana ka da aka ce a isjida kai ma kai me ya ce qala lam aqul li asjida li bashar khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun ya ce sai kara fito da rashin hankalin shafiri ya ce ni ba zan isjida ga mutumin da ka halitta daga rubatsiyar kwafatsiyar kasa mai wayan ba ku ba zan iya ba burgana ne Allah ya ce ne ce kala akhruj min ha fa innaka rajim wa inna alayka la'nata ila yawm ila yawmi wannan cikin sufin hijir kenan ko cewa to ka fita daga cikin aljanna kai la'anan ne ne tsire ne kuma tsinuwa ta tabbata a gare ka ta shi mantiya ba kaga shi an ba shi dama da aka ce ma laka Allah ta kuna ne ya hana ne ya hana ke zuwa nan to lokacin inda ya nemi gafara Allah sai Allah ya gafarta mishi Allah ya ce mishi ma malaka Allah tasbida id amartuka sai ce ana khairul lil khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin haka ya fada a cikin sotin ai kuma ko afwan sura gana aka ce mishi fahadik kuma ya kula laka an ta takabbara fiha fakhruj innaka min as-sabiri shi ba ara kaga wannan gurare duka suna bayyana mana cewa daman shi ya daga ya kunna tamara ta rashin azzuki ka tsara ta saban Allah sura ka duka an bayar windo na tambayar da aka bayar yace Allah na tuba na yi kuskure da shi a gafarta shi kuma Allah Adamu alaihi salam ana bashi wannan dafa sai ne mugafara ana bashi wannan dafa sai nuna zaman ana bashi wannan dafa sai ne mu Allah ya bashi mafita to da kace Allah ya bashi mafita saboda haka mu mutane abinda ake so mu koya a ran shi ne mu koyi wannan dabi'a ta babu shi ne yadda da cewa ba mu kuskure kaga sai ne fara da inna zalamna anfusana ita rayu da kuskure mai confessing cewa mun kuskure sannan mu nemi gafara Allah da rahamarsa sannan mu kirayi Allah da sunayensa wanda suke nuna ya kai gafarta innahu huwa tawwabur rahim innahu huwa al-ghafurur rahim babu mai gafara sai shi babu mai ainihin wato rahama sai shi sannan mu yi kirayi da cewa in da yi mana ba mun shiga uku mulalaki ba ka yake ku kodin shi mutum ya zama me yadda da cewa yayi kuskure da neman gafara Allah kan kuskurarka ko kuma wa ga Allah kar ka zama kamar shedan wanda za ka kokari ka kawo kuskurarka mafita kana so kai justify me yasa kai to shedan shine yake wannan kun ga abu ne kokari a nan kai justify wato mutane lokaci suna da irin wannan kangara idan mutum ya kuskure aka nuna mushi kuskurarka dai ko ya kuskure yayi ko da mu'amala ta kai da kullun sai ya kokarin sai ya justify wannan kuskurar ya kokari ya kawo kuskuren mafita cewa ba kuskure ba ne yana tsare amma ga abin da ya sai to wannan shi dan ci da dawa ya ce maka sun ko da shi kai da cewa kuskure ne Allah ina neman gafarka haka nan ko a wurin abokinka ne ko dan uwarka ko abokin zamanka ko mijinki ko matarka wanda kowa da kai nayi kuskure ayi hakuri dan kai eh nayi kuskure a gafarta mu to wannan ya ci sauki ya fa kan kawo mutum mafita a kan ainihin wato a kokarin sai ya kawo hujja da dalili da yasa yayi wannan aikin da ake tuhuma sa akai Allah ban gije gafarta maka sai malam sai Allah yake kunna hadithu il hadiya
kunna yu min hadiya fa inna yasyanna minni hudan
fa imma yannakum minni hudan idan shiriya ta zo muku daga gare ni faman tari a hudaya wanda ya bi shiriya ta fala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su wala hum yahzanun ko ba za su baƙin ciki ba. Wannan aya ta 37 kenan. Allah madaukakin sarki ya ƙara yawaita wannan kalma, kun ga a baya an faɗi cewa ku sauko gabaki ɗaya, to nan kuma sai aka sake maimaita ihbitu ɗin, ko dai ya zama saboda ƙarfafa magana. Annabi Adam dan da shi da sauran sun cewa duk da Allah ya ce ya gafarta mishi, amma wannan laifin da suka yi ba zai tafi haka nan babu farashi. Farashi shi ne ko da aka gafarta musu to za su fito daga aljanna na sahu duniya gidan gobar baya, ma'ana ta farko kenan. Wasu ba suka ce a wancan na farko daban, da aka ce ihbitu a karo na farko, wato su fito daga aljanna zuwa farfajiyar samaniya. A nan ne aka ƙarasa wannan tattaunawa da wannan shari'a da wannan gafar. Yanzu kuma daga farfajiyar sama zuwa asalin duniya ke shi ya ƙarasa ihbitu min hajjami'at, ku sauko gabaki ɗayanku, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, Allah ya ce idan shari'a ta zo muku daga gare ni. Malamai sun tattauna a kan menene shari'a, wasu kamar Abul'aliya akwai kamar a suddi cikin malaman tabi'ai yake cewa littafin Allah shi ne shari'a. Wasu ba suka ce a tauhidi da Allah shi ba suka ce suka fahimci shari'a. Wasu ba suka ce annabawa. A takaice Abul'aliya yake cewa wannan wurin yana nuna cewa Allah ya riga ya aikata mara zai aiko annabawa, zai aiko littattafai, kuma zai ba mutane hankali da za su iya tantance gaskiya. Duk wanda ya amfani da hankalin shi ya fahimci gaskiya, ya bi annabawa, ya bi littattafan Allah, wannan ya yi nasara. Shi ne ma'anar hudar, wato duka abubuwan guda uku: annabawa da manzanni da littattafan Allah da kuma dacewa da shari'a. Kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Taha, ya ce qala hadiba min hajjami an babu kulli babin abu imma ya'tiyannakum minni huda, idan shari'a ta zo daga gare ni, fa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wanda ya bi shari'ar da aka kawo mishi daga gare ni da Allah, wannan la yadhillu, ba zai halaka ba, wa la yashqa, kuma ba zai zama matsiyaci ba. Yanzu abubuwa guda kuɗi kenan shari'a take samowa. A wannan nan aya da cikin Baqara wannan da muke tafsiri, aka ce la khawfun alaihim babu tsoro, wala hum yahzanun babu baƙin ciki. Sannan kuma a cikin tsotsa aka ce fala yadhillu, ba zai halaka ba, wala yashqa, ba zai zama matsiyaci ba. Biyu za su tabbata ne a nan duniya, la khawfun alaihim, ba su da tsoro game da irin tsoron nan na gamuwa da Allah, tsoron mutuwa, tsoron tashin alkiyama, Allah zai cire musu. Za su zama suna bayan Allah da su shari'a, suna ƙaunar gamuwa da Allah. Wala hum yahzanun, sannan ba za su baƙin ciki ba, baƙin cikin ranar mutuwa. Baƙin cikin ranar mutuwa shi ne baƙin cikin mutumin da ya kasa cikawa da imani, wanda a lokacin da zai ga mutuwa zai fita cikin nadama da tashin hankali, ya dinga fatan ina ma da za a bashi dama ko ƙarya ya ce ya yi wani abin arziki, sai a ce mishi babu wannan dama, shi ne wala hum yahzanun. Sannan guda biyun kuma wala yadhillu, ba zai zama cikin halakakku ba, cikin wanda za su tashi rana a kiyama cikin marasa rabo. Sannan wala yashqa, kuma ba zai zama cikin matsiyata waɗanda za su shiga cikin wuta ba. Duk da shari'a Allah da ya tsira daga dukkan waɗannan abubuwa, wanda kowanne masifa ce ne zama kanta. So da haka wajibi ne mu tsaya cikin shari'a da Allah madaukakin sarki ya aiko annabawan shi ta. Imamu Shafi'i shi ne ba da wannan bayani da na ce wa fi hadhihi al-aya wa ajbaha, wannan ayoyin da kira-kiran su akwai bayani game da inkisamul khalqi min al-jinn wal ins ila ahli sa'adati wa ahli shaqawa. Tun daga nan za mu ga yadda Allah ya raba mutane da aljanu zuwa waɗanda za su tsira su ne ahli sa'ada, da waɗanda za su halaka su ne ahli shaqawa. Allah ka tsare mu daga halaka. Wannan rabawa kuma ta tafi mutane da aljanu, domin dukkanin waɗannan jinsi guda biyu su aka umarta aka ce su zo duniya, kuma za a aiko musu da 'yan saƙo da littattafai da bayanin saƙon, wanda ya karɓa ya bi ya samu tsira ya samu shiriya babu tadewa babu kata wanda ya je kan kai ya kangare iri da ya rada Allah ta tsare shi daga halaka yace wa fiya fasil farin kai wal a'malu mujiba li zalika a cikin waɗannan ayoyi da kiransu akwai bayani game da siffofin jinsin guda biyu siffofin mutanen kirki da siffofin mutanen banza da kuma ayyukan da za su ja mutum ya samu tsira ko ya samu tsadewa wannan jinna wal insa fi sawadi wal ikadi kama annahum mithluhum fil habli wal nahi kuma ayoyin suna nuna mana cewa kamar yadda aka umarce mu cewa mu yi kaza ku bar kaza to umarnin da aka yi mana ya tafi aljanu haka kuma hukuba da za a yi ma wanda ya yi cikin mutane ta shafi hukuba wanda za a yi ma wanda ya yi cikin aljanu haka ladan da za a bai wa wanda ya bi Allah cikin mutane ya shafi hatta su ma aljanu sun bi Allah su ma za a bar da haka kuma suke bayani suke cewa anna minnal musabiquna wa minna duna zalik su ma cikin su akwai mutanen kirki akwai waɗanda ba mutanen kirki ba Allah ka tsare Allah bai san kiyi ci gaba da cewa wallazina kazzabu wa wallazina kafaru wa kazzabu
wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun kun fiha khalidun
wanda kuma da wata sarki ya ci gaba da cewa wallazina kafaru wa kazzabu bi ayati wanda suka kangare kuma suka ƙaryata ayoyi ulaika ashabun nar wanda sune ma'abuta wuta kun fiha khaliduna su ma ta tabbata a cikin aya ta 39 kenan ko Allah bai kuma ya ci gaba da faɗa bayani akan wato wannan sharadin da ya faɗa cewa kullu lakum min hadhihi amma in ma ya'tiyannakum minni hudan fa man tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa la hum yahzanuna walladheena kafaru sai kanga waɗanda suka kangare wato basu ji ba basu aiki ba basu yarda da annabawa da manzanni ba basu da'a da annabawa da littattafai ba to sune walladheena kafaru wanda suka yi taurin kai suka fantsare suka kangare wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyin Allah Allah ya ce ulaika ashabun nar wanda suke yan wuta kun bi ha kalu kuma sai shi gaba da Allah ta tsare mu daga wuta wato wannan al-kufr kufr juhudi kenan kafirci na musu da ƙaryatawa wanda za su suke ƙaryata annabawa suka ƙaryata kuma suka kafirci menene ƙaryatawa suka yi musu akan duk abin da annabawa suka zo da shi ko wani sashi na abin da annabawa suka zo da shi na karatun da suka kawo ayoyin Allah ayoyin Allah ko wanda suke al-matluwa wanda ake karanta wallazina kafaru wa kazzabu bi ayati akwai ayoyin da ake karantawa kamar wannan abin da muke karanta ayoyin Allah sannan akwai ayoyin Allah alamuni da suke tabbatar da akwai Allah irin mu'jiza da Allah ya ba annabawa wanda ma sai suka ƙaryata suka ki gaskatawa Allah yake ce ulaika waɗannan sune ashabun nari ashabun nari ma'ana ahlun nari ƴan wuta Allah ka tsare mu daga wuta kafaru wa kazzabu inna dama dai al-kufru huwa at-takzib kafirci shine ƙaryatawa to sai da wannan min aqdi khafi ala al-aq an faɗi kafircin sai kuma ka faɗi wani nau'i na abin da ke haifar da kafirci shine ƙaryatawa domin da gaske akwai girman kai akwai ƙaryatawa akwai wato jayayya akwai fantsarewa daga dokokin Allah duka wannan sa daga cikin abin da ke kaiwa zuwa kafirci da aka wannan aqafu khasile ala al-aq kuma da Allah wani zai ke cewa wallazina amanu billahi wa rusulihi kaga da suke imani da Allah da manzanninsa ulaika humus siddiquna wa shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum sai Allah ya ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim wanda suka kangare suka ƙaryata ayoyin mu waɗannan sune ƴan mutajjihin nan kuma aka ce ashabun nar ne can ashabul jahim mutajjihin wata wuta ce mai ƙuna sosai ashabu nari kuma wato wuta ga baki da wuta amma Allah yake hun fiya khalidu sai idan shi da wuta to ba ba ta domin da ba wuta ce duki akwai wuta da Allah ya tana da dan kafirai irin waɗannan ƴan kazzabu ƴan kafaru wa kazzabu wanda suka karyata Allah suka bujirewa Allah ita wutar su ita ce wadda idan sun shige ta to shikenan har abada babu ita akwai wutar da kuma Allah ya tana da saboda bayan Allah musulmi amma waɗanda suka yi laifuka wanda suka yi kurakurai waɗanda kuma Allah cikin hikimarsa da buwayarsa bai ga damar ya gafarta musu a karan farko ba akwai bayan masu kurakurai waɗanda Allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa da gafararsa da tausayinsa bai gafarta musu tun karan farko Allah ka sa muna cikinsu saboda haka Allah sai ce su tafi aljanna alhalin suna da laifuka amma aikinsu na lada ya danda laifin ko Allah ya bada cetonsu ga annabawa da salihan bayi da manzanni da iyayensu ko ƴaƴansu ko alƙur'ani ko azumi ko makamantansu waɗannan za su tsira da gafara Allah da rahmatu da fallarsa sai kuma sauran bayi waɗanda su ma musulmi ne amma zunubinsu ya rinjayi na da ko haƙƙoƙin mutane sun yawa a kansu ko kuma sai wani da zai da ya da Allah kai sarki cikin hikimarsa da hadisinsa ya ga dacewa sai ya kora su a wuta sannan ya sallame su zuwa sannan waɗannan su ne wutarsu wata take temporary kowa za a babbaka shi Allah ka tsare mu daga babbakawa a wuta kowa za a babbaka shi gwargwadon zunubai daga baya Allah ya sa annabi ya cece su ko wani abu cikin ayyukan su ya cece su ko wasu cikin jirginsu ko cikin salihai ko cikin waliyan Allah ko alƙur'ani ko azumi za su ci mutane daga nan Allah ya sa idda su a kai su cikin aljanna bayan an wanke su da wani ruwa na musamman akwai wanda kuma kwata-kwata ma za su rasa abin da zai cece su amma Allah cikin rahamarsa shi da kansa sai ya cece su da rahamarsa ko take kaya da yi azaba wanda Allah ya ce azabi ku su bihi man asha'u wa rahmatu wasi at kull shay Allah ya tsama da cikin wanda za su kira tun karan farko to dan haka ran aka ce kun fiha khaliduna dan a bayyana mana wannan wuta ta shafi wanda aka ce ni yan kafaru wa kazzab yanda suka bijire wa Allah kuma suka tsariyata manzannin Allah da ayoyin Allah wannan sun shiga wuta wa hum mukhalladuna la mahida anha wa la fi ba su da ranar fita ba su da yadda za su su ne wanda za su dinga fatan ina ma da za su zama ƙasa ina ma da za a so ga musu rana ɗaya ina ma da kaza 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 shi ne san da kiran wani da ya maliki ni ya tsaya alaina rabbu ka ce ubangijinka ya kashe mu kawai wuta su ne wanda za su dinga cewa ya yi sana nurattu na ma da za a mai da mu duniya su ne wanda sun ji an ce wa dabbobi ko nutura ba ku zama ƙasa sai ki fata ina da su ma za a yi musu haka Allah ka tsare mu daga tabewa daga ata ubangiji wanda ke sarki ci gaba da cewa wannan daga nan kisa ta kare kisa annabi Adam da halittarsa da shigarsa aljanna da gaddamar da Iblis ya yi da Allah ya kori annabi Adam cewa ya takara nan da Iblis da kuma inda ya samu kanshi a cikin kuskure na aikata abin da aka hane shi wanda haka ya sanadiyar fitar shi daga aljanna da sauko da shi duniya wannan kisa ta kare a iya wannan aya ta 39 sai da a fara karan zance Allah ya ce ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati al'amtu alaikum
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
Allah madaukakin sarki ya ce ya bar Isra'ila kullu ni'mati allati an'amtu alaikum وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل يا قوم آل إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كتل نعمة تدينكم وأوفوا بعهدي كما كتك الأولين أوف بعهدكم زن تك بك الأولين وإياي فارهبون كما كتورتين نكتين. Wanda ita ce aya ta 40 kenan a cikin wannan sura da albarka, wanda ta fara da bayani akan wani sabon chat, wani sabon faifai na bayanan da suratu al-Baqara ta zo da su. Wannan kira ne zuwa ga Yahudawa wanda ke rayuwa a Madina, ana tuna musu ni'imomin da Allah ya yi makakanninsu da iyayensu, ana tuna musu alƙawarin da ke tsakaninsu da Allah akan cewa ita wannan alƙawari Allah ya ci ta musu. A Isra'il da aka fara ta ke banu Isra'il, ƴaƴan Isra'ila shine Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhi salam. Yaqub ɗan Ishaq ɗan Ibrahim, wato annabi ne na Allah kuma ɗa ne ga annabin Allah Ishaq, kuma jika ne ga annabin Allah Ibrahim, kuma yana da ɗa annabin Allah Yusufa. Shi yasa ake wa Yusufa take da cewa al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim, mai daraja ɗan mai daraja ɗan mai daraja ɗan mai daraja. Shi kai yake da wannan nasaba a cikin bayin Allah, wanda hawa huɗu duka da shi da baban shi da kakan shi da baban kakan shi duka annabawan Allah ne manzanni. To shi wannan Yaqub shi ne ɗan zai Ishaq, jikan annabi Ibrahim alayhi salam. Al-Imam Ibn Jawzi yake faɗa yake cewa laysa fil anbiya'i man lahu isma'u ghayruhu, cikin annabawa babu wanda yake da suna biyu sai shi, wa illa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yake sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa fa inna lahu asma'un kathira, shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye masu yawa. Wannan magana malamai sun mushi istidraki cewa lalle maganar akwai kari a kanta, saboda Imam Bayhaqi ya rawaito wata riwaya a cikin littafin shi Dalailun Nubuwa daga wani malami cikin manyan malaman musulunci shine Al-Khalil ibn Ahmad Al-Faraqidi rahmatullahi alayhi, yake cewa annabawa biyar ya tabbata cewa a cikin su kowa na da suna fiye da daya, daga cikin su akwai shi akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana ce mishi Muhammad, ana ce mishi Ahmad, kuma annabi na da wasu sunaye fiye da wannan, ana ce mishi Mustafa, ana ce mishi Mustafa, ana ce mishi Khalil shiwa, ana ce mishi Al-Mahdi alladhi yamhu Allahu bihi al-khataya, ana ce mishi Al-Qasim, sai ake ce mishi Abul Qasim, ana ce mishi Abul Qasim al-Kunya take. Sannan sai ya ce da kuma Isa, ana ce mishi Isa, ana ce mishi kuma Al-Masihu, kaga shi ma yana da sunaye guda biyu. Sannan akwai Isra'il shi ne wannan kenan, ana kuma ce mishi Yaqub. Sannan akwai kuma Yunus, annabi Yunus ana ce mishi Zunnun, kamar da Allah ya ce wa Zunnuni idh dhahaba ghadiban. Sannan akwai kuma annabi Ilyas, kuma ana ce mishi Zulkifl. Wannan duka yana cikin littafin Dalailun Nubuwa na Imam Abu Bakar al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi. Annabawa masu sunaye da yawa yana nuna ƙarin daraja ne, abu wanda yake da suna da yawa daraja ne gare shi. Shi wannan Isra'il suna ne wanda asalin su ba larabci ba ne, suna ne daga yarensu na ainihin banu Isra'ila, kuma a nan da aka ce ya bani Isra'ila ya ku al'ummar gaba ɗaya ƴaƴan Isra'ilu, wato dangi kenan na waɗannan mutane guda goma sha biyar. Nabi Yusuf alayhi salam da ƴan uwansa da ya ce inni ra'aytu ahada ashara kawkaban, na ga taurari guda goma sha ɗaya, shi ne ƴan uwansa su goma sha ɗaya. Akwai goma wanda suke sun haɗa uba ɗaya, akwai guda ɗaya wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, shi ne Bunyamin. A gangara su ne su goma sha biyu. Waɗannan ƴaƴan annabi Yaqub su ne suka hayayyafa suka yi zuriya, shi ne ake cewa banu Isra'il. A da can wata al'umma ce mai daraja kima wanda Allah yake son su wanda Allah yake ganin daraja wanda Allah ya fifita ta akan sauran al'ummomi da yawan annabawa yadda ka ga yawan malamai a cikin Umar zama sallallahu alaihi wasallam za ka bani Isra'ila suke da yawan annabawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanat banu Isra'ila tasufuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabiyyun akhar banu Isra'ila sun kasance annabawa shugabannin su idan da wani annabi ya mutu sai Allah ya sada wani yadda ka gani yanzu misali alhamdulillah ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a raka inda kaje za ka samu ga wasu nan sa ta kokari liman karantawa wa'azi sallar juma'a karanta da ayyukan mutane addan alqur'ani sune sallar dawa sune komai idan kaje akwai wanda suka tsaya wa annaba a kan nayi to haka da duk Isra'ila su suke da annabawa a cikin su amma sai suka dinga kangarewa suka dinga fitsara suka dinga kekkece dokokin Allah kuma da zamu gudu a gaba har Allah ya san shadu Allah ya sa cikin tsimuwa da taibi da makamantar su Allah kuma yake tsari wannan umarnin kaga an ambaci banu Isra'ila da baki ɗaya wanda sun riga sun shuɗe amma waɗanda yake nufi su ne rabuwar zuriyarsu waɗanda ke ƙasar Madina da abin da ke kewaye da ita su ne banu Qaynuqa banu Nadir banu Qurayza da Yahudu Khaybara waɗannan guda huɗu suna kewaye da garin Madina a wannan lokaci kamar manzo da ba kura yar Madina ce ya kamata mai tambaya ko ce me ya kawo Yahudawa ga Madina me ya kawo su ranar kasar Larabawa su kuma kasar su take Iraki a lokacin nan da Sham da kuma inda suka shiga cikin imuwa har suka zo Afirka nan suka zo Eritrea Ethiopia da Eritrea suka fanzama wasu wurare a cikin duniya irin can abin nan Europe gabashin Europe irin kasashen Scandinavia to me yasa aka samu zuriyar Yahudawa a kasar Madina gaban da tabbata a tarihance kamar da Imam al-Bayhaqi ya rawaito a kar da yawa akan haka a cikin littafin sa dincin dalailin nubuwa haka nan Ibn Kathir a cikin Adiyatul Nihaya haka nan abin nan Ibn Sa'd Muhammad Ibn Sa'd cikin Tabaqat sa cewa Yahudawa ai suna da labari na bugu da a gaba insha Allah a taura ta labar ta musu cewa Allah zai aiko wani annabi su an aiko da annabawa da yawa a cikin yan ɗakin Ishaqa su ɗan uwan Isma'il wanda ya zauna ƙasar Makka shi da mahaifi ya shahada shi ma Allah ya alƙawarin zai tada wani annabi ga karumin annabi daga zuriyarsa shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aka ba su labarin cewa ai zuriyar Ibrahim ce ita ma kuma annabin zai rayu a wani gari mai yawan kwazazzabai tsakankanin duwatsu da yawan jadirai saboda haka sai suka ƙudiri aniyar bari su tashi daga inda suke ƙasar Sham su ta nema ina za su ga wannan tushensu wani wuri ne yake da wannan siffa saboda haka suka dinga aikawa da ƴan yawon bincike ana ta yawo ana ta bincike a ƙasashen duniya tun da haka Yahudu suke da wannan kwanaka suka aika da Voyager suna ta bincike har suka zama dai ƙarfi suka yi itifaki a kan cewa to wannan ƙasar ta Yathriba ita ce ƙasar da ake sa ran wannan annabi zai rayu haka menene ƙara menene recommendation ɗin matsalar su a bakin su abinda ya dace shi ne a yi ƙaura a dawo a zauna a yanke ku kuma tun da mun karanta cewa zai zama sunan shi Ahmad mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi Ahmad to mu dinga sa ayyan suna Ahmad da Muhammad da Mahmud to da mutane da yawa Yahudawa a wannan yanki na Yathrib a lokacin nan suna biyan waɗannan sunaye su wannan shi ne sanadiyar Yahudawa suka yi ƙaura suka zo suka zauna wasu a suka zauna a gefen garin Madina suka yi nasu abubuwan nan su ne banu Qaynuqa banu Nadir banu Qurayza da kuma yahudu khaybar ita khaybar kuma wani gari ne wajen gar madina wani gari ne da ba amma shi ma kusa da gar madina yake su kuma wadannan a cikin ƙaryar madina take kowanne da anguwar su kuma yanzu a ce suna da estate nasu ko wani anguwa makamanta sannan kuma har suka dinga yi ma kafirai yahudawa auku da kadar wadanda ke rayuwa a makka a madina suka dinga musu kashedi cewa za mu magana wa kanu min qabl yastahuna ala alladhina kafaru suna nan suna gaya musu cewa muna jiran annabin karshen zamani idan ya fito a nan garin zai fito da mu da shi za mu haɗa din mu kashe ku a nan banza kawai falamma ja'ahum ma arafu kafaru da kuma da annabin ya tashi fitowa sai Allah ya musu ba yadda take so ba su tsammanin su tsaya daga cikin ƴaƴan su da suka sa su ga babar tawabat shine Allah bai tabi shi ya zama annabi to sai Allah bai yaka Allahu a'lam haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya sani inda ya dace ya sanya annabtarsa to sai suka kangare suka butulce suka kiyin imani har mai hakuri ke cewa wata rana wani cikin musulman farko da safar musanta shine Usay radiyallahu anhu ya tare wani bai yahudi yake amma kai ya ne tare muke zama da ku muna tsira ku kuke ba mu labarin annabin nan da tsofofinsa da kaza da kaza da kaza ku kuke ga wani bai yake a bakin ku yanzu kuma kai ga shi din ne muka gane shi mu muka batulunta ku kuma kan gari me yasa kuke haka dan yake suna magana ne one on one sai ya gane gaskiya ce daga sini wannan annabi daga kishi ne annabi da muke mako labari amma gaskiya mu abin da aka yi mana ne ba mu ji daɗi ba ya kamata a ce a cikin mu zai fito ya ka fito da shi daga cikin mutanen makka wanda ko rubutu da karatu ba su iya ba wanda ba su da wani ilimi ko wata fasaha ya za a muga ma al'umma mai ilimi mai fasaha mai karfi da talan arziki mu ya kamata a fito da shi a cikin suratul muzammil mu gaskiya ba za mu ba ya faɗa ƙarar wannan kafin yake su sun sani sun iri ne kuma Allah ya ce ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da suka san ƴaƴansu kowa ya san ƴaƴan shi ya san kamanninsu in an ce an yi kaza ya san wani ne yayi abin saboda sanin halayya su za ka suka san annabi sallallahu alaihi wasallam amma suka yi imani wasu su ɗaiɗaiwarsu waɗanda Allah ya so su da tsira su sun yi imani wannan fa tsaye ne daga cikin munanan mutumin sharri na yahudawa shine kangarewar gaskiya a nan gaba ayoyin gaba za su bamu labarin nau'o'in kangara da tsara da ƙin gaskiya da yahudawa wannan kuma har yanzu a duniya shine kan gaba wajen tsara da ƙin gaskiya da almundahana da duk wata sharholiya da ka san ana yi a duniyar nan za ka samu yahudu su ne a kan gaba har ya zama na ma sunansu ya zama sinanimarsu fata da halaka da an cewa da ba yahude kuma ba sun kirki ba sai ka kawo mana yahudanci sai da wani wani ai wani isra'ila da an faɗi sunansu kawai sinanimarsu rashin kirki rashin arziki rashin alheri mummunan hali da fadara sunan su ya juye a ranar kuma da manyan mutane ne masu albarka amma saboda rashin imani da rashin biyayya su ga Allah suka zama da wannan sifa har ya zama abin da ba ba su ba ne ko sai a ce su ne duk abin da ake yi a zuya ce Yahuda ne ko ba su san malami da su da aljanu saboda sun zama mutanen banza ko duk abin da ake yi ba ne ko sai a ce Yahuda ne ko aljanu ne saboda sun zama halakakku a cikin mutane Allah ka tsare mu daga halaka daka wannan kitabu ne zuwa ga ainihin wato waɗannan yahudawa suke zaune a ƙasar madina ibnu kathir yake cewa amarallahu bani isra'ila bi dukhuli fi islam Allah bai yi sarki yana umarta bani isra'ila ne cewa su shiga musulunci ba mu tara muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma su zo su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa muhayyidan lahum bi dhikri abihim isra'ila sai Allah bai yi sarki yayi musu ummata ya tuna musu babansu annabi isra'ila shine yaqub kenan alayhi salam wa huwa nabiyyun lahi yaqub alayhi salam kama Allah yana ce musu ya ku ɗan ya da jikokin wannan bawa mutumin kirki isra'ila ku zo da irin addinin babanku Isra'ila shine kuma musulunci shi annabi Isra'ila ya kuma mutumin kirki tunda ku ƴaƴanku da jikoki kuma kuna tsutiya da wannan dangantaka to me zai hana ku ba aikin alheri irin nan shi me zai hana ku tuba ku ba Allah irin yadda ya ba Allah me zai hana ku tuba ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda dukkanin annabawa Allah ya ba su annabta tare da alƙawarin cewa idan suka riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su imani da shi za su kira kandin annabta su su zama ɗaya da cikin sahabbansa hatta annabi Musa wanda shi ne annabi mafi shahara cikin Bani Isra'ila duk cikin Bani Isra'ila babu annabi da ya yi gwagwarmaya kamar annabi Musa wajen wahalar da ya sha da irin duk ɗakin kafiran da ya yi gwagwarmaya da kuma irin su kansu Bani Isra'ila wani da sha a hannunsu da kuma kasance shi ɗaya daga cikin manyan annabawa da annabi da rusul amma ko shi haka annabi yake lauka da Musa hayyan ma wasi abu illa tibai da annabi Musa ne zama yana raye sanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara hadisa sa wa ba abinda annabi Musa ke yi sai dai yaba Allah shi ya yaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an suke annabi sai ya zama sahabi inda zai da imanzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da wannan sahabi da ke yaba Musa Isra'ila ana yin da Larab da Yahudawa wanda suke mazauna yankin Yathrib wato Madina kenan Allah ya ce udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imar da nayi muku to me yake ni'imar da Allah ya yi Allah madaukakin sarki ya ni'ima kala daban-daban da gaske akwai sanya su da yayi suka zama jikokin annabawa da gaske akwai ya saukar musu da abinci daga sama almanu wa salwa jarba da yan shila da gaske akwai ya tsarkar da su daga Bani Israila daga Fir'auna da zalimcin sa su zamu ga mutum wannan Allah bai lissafa da gaske akwai Allah ya saukar musu da tafai mabambanta da gaske akwai Allah ya ba su ruwa da tanyar waɗannan famfuna guda 16 da suke wakiltar ainihin wato dangi guda 16 kisa ibnu jaririn yake cewa ni'matuhu alayhim ni'ma Allah ga Bani Isra'ila istifa'atu lilhum ar-rusula da Allah ya zaba annabawa da yawa cikin su wa inzalahu fihim al-kutuba ya saukar musu da tsafai wasti'adahu iyyahu mimma kanu fihi min al-bala' Allah ya tsirtar da su daga abin da suke ciki na jarabawa wadda da abin da suke ciki na kunci min fir'auna na daga fir'auna da ya dinga kashe shi wa qawmihi da mutanen fir'auna ila tamakkuni fil ard Allah ya ba su ƙarfi a bayan ƙasa wa tasjiru da tsuyu Allah ya tsaddo musu da idan ruwa marmaro min al-hajr daga dutse da aka ce su daki a daki dutse sai idan ruwa ya wa ita'ar manni wa salwa Allah kuma ya dinga ci da su daga wato zarba take sauka da kuma ƴan shila soyayyu ba tare da sun yi noma ko sun yi kiwo ko sun yi kasuwanci ko sun yi sana'a ko sun yi kwadago ba ko sai dai abinci da sauka daga sama suna ci biyar sarar su zamu zama a gaba to wannan yana cikin ni'imomin da Allah ya ce to gudan da kana wannan ni'ima sannan sai ku cika sai in kuka mun abudduri mace da ke al'amta alaikum ibnu abbas yake cewa wannan aya tana ma'anarta shine udkuru shukran ni'mati alaikum ku dinga tuna cewa dole ne ku gode wa ni'mata to az-zikru ala kala biyu akwai az-zikru bil qalb wanda aka san shi shine nisyan aw kuma az-zikru bil lisan wanda aka san shi shine as-samt aw kuma sai da duka biyu ku tuna Allah a cikin zuciya ku kodin shi ku tuna ya muku ni'ima sannan kuma da baki ku dinga furta cewa Allah ya muku ni'ima shine udkuru ay bi qulubikum wa bi alsinatikum ku tuna ni'imar Allah da duka tsauki kai ku manta da ita a cikin zuciyarku ku tuna Allah da harsunanku kada ku furta cewa Allah ya yi muku ni'ima to za mu ga ni'imomin a ce suna da yawa amma kuma a kawo su da mufrad aka ce udkuru ni'imati ba a ce in udkuru ni'imati ba to me yasa kuma ga cikin lissafa ta da yawa ni'ima kaza ni'ima kaza ni'ima kaza haka da ya kamata a fice su da jami'i kuma da nasu ke saboda ita ni'ima suna ne na jam'i da ya gaza komai sau da ka ya fi fasaha a zo da shi a mufrad domin ka ce ka zo da shi a jam'i to wani abu masu yi ta shi za ka ga Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallah bai ce ni'mat ba ya ce da za ku nemi ƙirgar ni'imar Allah bai ce ni'imomi ba idan ku yake la ku suwa ba za ku yi da gisuwa ni'ima kwaya ɗaya kuma ka bata kamar da ke cikin sura Ibrahim kenan ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku nemi ƙirgar ni'imar Allah ba za ku yi da gisuwa to da haka ni'imar kuma da aka yi din har ila yau mu lura waɗansan banu Isra'ila na baya na zamanin Yaqubu da zamanin Annabi Musa da zamanin Annabi Harun da zamanin Annabi Yusuf da zamanin annabawan nan duka waɗannan annabawan da cikin banu Isra'ila to su ni'imar ta shafa ai ba ta shafi waɗannan da suke rayuwa yanzu a zamanin annabawan sallallahu alaihi wasallam ba ta ba banu Kayruka ba banu Nadir ba banu Quraiza da Yahuda Khaybar ba shafe su ba amma ne ta ta ce su tana لأن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء ومن نعمة الله يبقى ينكتو تاشا تيكا كيسا يقو تهنيا تاريدي ومن قل أنتي وانا نبا بركة في رمو تنيني درجة إيما وانا درجة تاشا تيكا هنا كجدا أنجو سننك أنتي وانا 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 بكني كيركيني شكرا وانا سنن كوي يا باقا يمي أن إيه أبا فرمو تنيني dimin san wannan sunan da za a gani kai sunan wannan mutumin kirki ko wani babban mutum ko wanda yake da alfarma da zarar an ga kana biyar sunan sa ko ba a san ka ba ko wani ko garin su ma ga kana biyar sai ce kai mutumin gari kaza ne ai ko mun yi aiki da wani a wurin nan mutumin gari kaza mutumin kirki za ka kawo wannan kai kama to da wannan ni'imar da Allah ya yi iyayen su da kakannin su ta shafe su ta hanyar wannan falala domin suna biyar sunan su suna kuma cin alfarmar su kuma ita ce ma ta kai su ga wannan matsayi har Allah ya tsaya yana magana da su har Allah ya ce ya da ni Isra'ila kuro ne amma kiyan nati al'amtu alaikum ku tuna ni'imar da nayi muku to za mu ji a gaba Allah madaukakin sarki zai mana bayani akan mabambantan ni'imomin da ya musu da kuma inda aka fara da inda aka tashi daga nan din nan har zuwa wasan ayoyi masu zuwa kusan aya 80 ko makamancin haka to duka magana ne akan ni'imar da Allah ya bari Isra'ila kuma da jankunan da Allah yake musu da tankiyar da yake musu da umarnin da yake musu a kan su ba Allah amma za mu ji a ƙarshe kuma duka wannan bai musu amfani ba bai musu fa'ida ba sai da suka kangare sai da Allah ya sa aka yi maganin su gaba gida Allah ubangiji ya gafarta mana Allah kuma ya amsa mana bukatun mu alkhairi abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladarsa kurakurai kuma Allah madaukakin sarki ya yi mana rahama ya kare mu da ilimi mai amfani وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.